a cikin wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai mai dauke da sa hannun babban sakatare Ibrahim Kusum. Hadakar ta yi ikirarin cewa harajin da ake cewa Nizas taxes a turanci, wato wani kaso na farashin sayar da kaya ko ayyuka wanda mai sayan kaya ke biya kuma mai sayarwa ya aika zuwa ga hukumar haraji na kasa, na haifar da koma bayan ci gaban tattalin arziki ta hanyar dakile ci gaban kasuwanci tare da dora wa 'yan kasa wahalhalun tsadar rayuwa da kuma kawo cikas ga ayyukan masana'antu. Hadagar ta ce ta yi imanin cewa sake zuba waɗannan harajin, wato nisan taxes da na wasu kayayyaki da aka ambata, abu ne da ke buƙatar gaggawa, domin haka gwamnati ta ba da fifiko wajen duba ga hakan a kasafin kuɗin 2024. Wani bincike na baya-bayan da haɗin gwiwar kamfanin KPMG da hukumar UNDP suka gudanar ya nuna matuƙar tasirin da wasu haraji kan harkokin kasuwanci a yayin da ake shirye-shiryen gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2024. Harajin da binciken ya gano da ke buƙatar a yi duba a kansu sun haɗa da harajin saƙon kuɗi ta hanyar electronica, wato e-levy, harajin COVID-19, harajin shigowa da kaya, harajin man fetur da harajin ci gaba mai ɗorewa. Waɗannan harajin na ci wa 'yan kasuwa tuwa ƙwarya, wanda ke janyo tsadar kayayyakin masarufi da 'yan ƙasa. Shin ko me masana za su ce game da wannan kira? Hamza Attijani mai sharhi ne kan tattalin arziki da harkokin kuɗi ya ce,
babu shakka haraji na cikin hanyoyin da gwamnati take samun kuɗi wurin gina kasa, sai dai wani lokacin haraji kuma yakan addabi masu kasuwanci idan hanyoyin da ake karba aka dan samu tangarda. Idan mun maida hankali kan Ghana, musamman irin kudade da gwamnati take samu bangaren haraji, ba kuɗi ne da yake yana da soka idan aka kwatanta da wasu kasashen da ke daura da Ghana, musamman kasa kamar Togo, Burkina Faso da saura, saboda kuɗin da gwamnati take samu bai wuci kaso 13 cikin dari ba. Da naga cikin yarjejeniyar da Ghana ta yi da asusun bada lamuni cewa kowane watanni 4 ya kamata a ringa kara wasu haraji, sannan kuma in ma ba fito da sabbi ba, harajin da ake biya ya kamata a daga su ya kai sama. Wannan yana cikin manya-manyan sharuɗan da Ghana ta wato ta amince da asusun bada lamuni ta aje mata. To wannan kuma ina jin matsala ce babba. To sai dai wai abinda ba za a yi duka ba, ba za a yi abu duka ba. Muna kiran gwamnati har wa yau, akwai wasu harajujjuka da yake an sa su idan muka maida hankali yau ba su iya biyan bukatun da yake an nema su biya. To wannan kuma gwamnati na da dama ya janye su, musamman kaman COVID-19, sannan kuma akwai e-levy. Wannan duka muna kira gwamnati in akwai yiwuwa a janye su, yadda za a yi masu sana'a su yi sana'arsu ba da sun shiga matsala ba, sannan kuma gwamnati kuma ta yi ta samu kudin da take bukata yadda ya kamata.
Yawan harajin da gwamnati ta sanya wa kayayyaki da wasu ayyuka na matuƙar tasiri ga rayuwar jama'a wajen biyan bukatun yau da kullun da kuma tallafawa iyalansu. Domin haka muryar Amurka ta nemi ra'ayin wasu 'yan Ghana game da wannan kira da ƙungiyoyin ƙwadagon suka yi. Usman Yusha ma'aikacin banki ne ya ce,
ni a nawa ra'ayi ban ce a fidda shi sam-sam. Watakila in za a yi strategizing shi, kan na za a yi ko a rage shi ne, ko kuwa a duba akwai wani class da za su iya su suna biyan wannan tax. To na ganin da shi zai fi da yake kasa tana iya tafiya ne da irin shi tax tasin gada, wato citizens ke biya.
Ni ne Mustapha daga Accra, Ghana. A ra'ayina mutanen Ghana suna biya haraji da yawa. Ina daga cikin dalilin da yasa kayayyaki ke da tsada, za a nisa min kudin da za a samu shekara, wato shekara 2024, a soke haraji COVID-19 levy da e-levy. In ka duba COVID-19 levy yanzu ba ciwo, kisa banza min da yasa ya kamata mu biya wannan haraji ba. In ka duba kuma e-levy har yanzu kudin da suke nema ba su samu, kisa ya kamata soke wannan haraji.
Kokari na naji daga bakin wani jami'i a ma'aikatar kuɗi game da wannan kira da hadakar ta yi ta citara a ranar Talata 31 ga watan Oktoba. Kakakin majalisar dokoki Alban Bagbin ya sanar da cewa majalisar za ta karɓi bakuncin ministan kuɗi Mr. Ken Oforata a ranar 15 ga watan Nuwamba domin ya gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekarar 2024. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.